السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يريد مكتسب هدوء أولنا مثل لاسيم البركة إن شاء الله نا النور لكينا مستو أبوجا دنكرا لسافم من البركة إن شاء الله نشمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وندعك في سنيد الشمائل المحمدية تأليفنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمة الله عليه بتغفوري وديداد أمن شوانا الله سبحانه وتعالى زام شقبنا كاراتو كمر كل منا مصفارة ودى قسكن تدكي دميك وقنبرا زواج الله سبحانه وتعالى يبام إيقن كارنتا وديدي ya ba mu ikon fassarawa daidai, ya ba mu ikon aikata daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da maganganunsu ke dacewa da ayyukansu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ƙauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mu da iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya ba mu ikon maƙwabtansu a gidan aljanna gobe kiyama. Abun da ke cikin takardar nan na umurni ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da umurni da. Abun da ke cikin na hani ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon nisanta da hannuwa. Muna cikin babi na 40, babu ma ja'a fi ibadati Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Kuma mun yi darasi na 60 a ciki, mun yi darasi na 61 a ciki, mun yi darasi na 62 a ciki, mun yi darasi na 63 a babin, mun yi na 64 a babin. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 65, shi ne darasi na 6 a wannan babi. Muna fatan kuma ya zama shi ne karatu na ƙarshe a babi ɗin insha Allahu ta'ala. Allah ta'ala ya mana jagoranci. Yau muna 4 ga watan Rabi'u Tsani, hijira shekara ta 1441, ko abin da ya kama da haka. A daidai ina za mu tashi. Ok, za mu tashi a kan haddasana Al-Hasan ibn Muhammad Az-Za'farani, insha Allah, bugu na hadithin 280 a wani takarda ta 182 ko? Na? 268, ka san bugun kala-kala ne. Nasa 266 na wanda ta gwasa 268 da nambarin na hadisi ya kan saba, saboda takardun magabata da yawa da suka yi su a lokacin ba namban hadisi din. To aka zo kirgawa, wani idan aka samu wata mutaba'a ta hanya sai kirga ta a matsayin hadisi, wani kuma sai sa karkashin kawai wani hadisi da so ya ta'allaka da wani irin irge mutun yayi shi yake iya bashi mafita ya fahimci me ake nufi to muhimmin abu ne shine hadisi din go ba nan ba din da aka irga shi ba yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 65 hadisi karatu na 4 afwan 4 ga watan Rabiul Thani hijira shekara ta 1441 muna cikin babi da ke bayanin ibada ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma shine hadisan duka suna magana ne akan abun da ya shafi qiyamul layli cewa qiyamul layli na daga cikin ibadu da yake yi mafhum tayyib حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جري قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس وأن حديث أبو سكين تلخيص ده حقيقينا شيخ محمد ناصر رحمة الله عليه الشافعي 153 cewa hadisi ne sahihi haddathana al-hasan ibn muhammad al-hasan ibn muhammad ya ba mu labari wanda ake masa laqabi da az-za'farani qala haddathana hajjaj ibn muhammad hajjaj ibn muhammad ya ba mu labari daga ibn jurayj daga usman ibn abi salama anna aba salma ibn abdurrahman lalle abu salma dan abdurrahman akhbarahu ya ba shi labari أن عائشة للينا لعائشة رضي الله عنها أخبره أخبرته تاباش الأباري أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي سيراد أمين تثبت أغريش لم يموت بيبدو نيابا حتى كان أكثر صلاته وهو جالس هذه كثيرا تمكفي يوان صلى سأزونيكي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يفار ألوك تنك saboda gajiya da kuma rashin lafiya yayin jinya mai tsanani a ƙarshen kwanakin sa na duniya sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma akwai gajiya kamar da na fara sati da ya gabata yawan wahalan da mutum ya sha a lokacin kuruciya da samarta idan yayi tsawon kwana mafi yawa wannan yakan tambaye shi in mutum ya gajiya akwai bambanci tsakanin atisaye motsa jini da kuma wahala motsa jini ana yi ne dan jikin ma yayi karko dan koyon guje-guje da tsallace-tsallace hawa kan dan mashin ana juyawa tuka keke idan bai zama awa 24 kullun akan keken ake ba na dan awoyi ne dan guje-guje dan tsallace-tsallace jinin jikin yana bukatan wannan yin sa yakan kara jiki karfi shi zama gafiyayen halitta sun sallam yakan yi irin wannan da iyalansa irin yadda yana na Aisha farkon zon tana amarya yace su yi tsere suka yi tsere ta tsere shi bayan lokaci ya dan ja kuma ta ci abinci ta yi bulbul radiyallahu anha to sai yace ana ma cikin dafiya da sabbai sai yace ku yi gaba sai suka yi gaba sai suka shi dan yadda zango ne ta a baya sai yace to yau ma za a kara ya kula da cewa ta dan yi nauyi saboda mafi yawa a dabi'a din za ka ga idan aka yi aure a waɗannan watannin farko mata suka dan canja su yi bulbul in ga mace ta yi aure kuma a cikin kwanakin amarcin ba ta danyi dan wannan ba to jaraba ta danyi yawa gare ta amma ko da gidan akwai dan jaraba da ce ta dan canja ne saboda tana cikin wata sabuwar rayuwa ce da bata ban irin ta ba amma fiye yawan lokaci kusan komai a dakin da sabo ne dan kayan sawon sabi kwanukan sabi hatta kundin shara sabo ne inda ake zuwa shara ma tukunna sabo ne sai ka samu gadan sabi a kujerun sabi da shit sabi le da tsakar daki ko kafet haka ake yin komai sabo sannan kuma mutum ko da mai karamin karfi ne a kwanakin amarci da angwanci yakan dan yi kokarin kyautatawa in ya dan yi masa sai dai su dan balangu ne a dan tsire ne ai haka ake wanda kaga wannan bai yi wannan ba to muguntarsa ta yi yawa wannan muguntarsa ta yi yawa wani zai ci akar maka lama ya yi wai ce ba ban yi ba ai ba a musu dole dan wannan lokacin ko ya ake sai an kukuta an kyautata na na Aisha radiyallahu anha sai ta dan yi nauyi kada sai ce a sake ana sake a ciu sai tsere ta shine ya ce masa hadihi bitilka shine an yi wani wani kenan yanzu an yi duro kenan ko da kin yi yanzu na rama shi kenan yanzu an farke
to wannan a ka'ida ana motsa jini amma akwai wahala da take faruwa ga jiki ta wuce motsa jini a ce aiki mutum fasa dutse ne ko gida ka ganshi an yi upstairs hawa goma a ce za a rushe mutum yazo yana duka yana ballo siminti yana taba jikinsa yana fasa jikin ko irin da ake daukar ruwa mutum ya riga dauka ko mai dako na buhun masara a kai wani rana daya daga kan roka a sa mar buhu a bayansa zai dauki kaman guda 40 ko 50 a ce wannan ne sana'ar cin abincin ai kaga wannan ba aka saye bane shi wannan bai daga cikin babin atisaye to irin waɗannan gajiya din yawanci sukan tambaye mutum idan kwanaki suka yi tsawo sai ɗan kaɗan da Allah ta'ala yake takaita musu mafhum tayyib to da ka fiye yan halitta wahala shi da ya sha ba na ɗaukan kaya ba ne na gwagwarmaya na kafa addini ya yi yawo wurare da dama don kafa addini ko don ƴanto waɗanda ake zaluntarsu ko don self-defense saboda mafiya yawan gwagwarmaya da ya fita filin daga in ma ya zama self defense ne don kare kai ko kuma wasu jama'a ake tozartawa ake zalunta sai a je don a ƴanta su daga halin zalunci da ake zaluntarsu to irin waɗannan su ma suna da yawa kuma tafiya ce da kafa da ake yi za a tashi lokaci da kafa tun daga jazirar Laraba a ƙetare har zuwa Europe ka duba tsakanin da ke tsakani a ƙetare zuwa Europe a ɗauko a tafi zuwa Egypt wanda wani bangaren Afirka ne a ɗauki wata tawaga da kama hanya da tafi har wajen bangaren Europe da Asia wajen ƙasar Turkey so sahabbai sun yi irin waɗannan da yawan gaske wannan ya sa lokacin da suka yi tsawon kwana da yawa wannan yakan ɗan tambaye su sai kuma kariya ta Allah subhanahu wa ta'ala in ba ma irinsu ba ne suka yi wannan inda irinmu ne a yanzu muka yi wannan gwagwarmayar da suka yi ai mutum idan ya kai shekara 50 ma sai ya ɗauke shi a wheelbarrow ba ma wai maganan gajiya ne ko sallah a zaune ba a'a zaman ma baya iya sai dai a rika sa tebur ana ɗiban mutum ana sa a wheelbarrow amma su da yake alhamdulillah tsakaninsu da Allah iya da kyau matuƙa da gaske ke san abin ma ya zo da sauki shi mafhum tayyib don haka ya kasance aksar salatihi mafiya yawan sallarsa a zaune yake yi yin sallah a zaune kaga sallah ce ta nafila amma saboda muhimmancin da suke ba wa sallar ba su daina yin sallar ba sun ci gaba da yinta ko da ba su iya tsayawa a zauren sai an yi qiyamul layli ba fa za a iya tsayawa ba in da mu muka samu wannan larura ai da tuntunin mutum ya yi wa kansa fata wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha sai ya ɗauko ayar baqara ta 286 sai ya kafa hujja ai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ai Allah bai dora rai abin da ba ta iya ba to su yadda suka fassara ayar shine tunda ba zan iya tsayawa ba bari ne sallar a zaune mu kuma in mu ne sai mu ki yin sallar sai mu sheka baccinmu shine kafa hujja da aya ko kuma dauko da suratul talaq la yukallifullahu nafsan illa ma ataha aya ta 7 sai a dauko a kafa hujja kamar kaga su Allah bai dora wa rai abinda ba za ta iya ba suna daukan sa mataki mataki ne shine in ba za ka iya kashi goma sai kai tara in tara ba zai ba kai takwas in takwas ba sai kai bakwai to mu kuma in goma ba zai ba sai a watsar duka sai a da zero mafhum tayyib shi yasa yana da matukar muhimmanci idan Allah ya ja kwanakin mutum ya yawaita ibada babu hanzari da Allah zai ragar mutumin da yake da tsawon kwana bai yawaita ibada ba musamman wanda Allah ya bashi kwanaki zuwa kai shekara 60 ko 70 saboda shine a amarin hadihil umma ma baina 60 ila 70 wanda ya kai wannan zango babu wani hanzari da ya saura gare shi ya je filin kiyama shin yarin ta hana kai botan Allah dan shekara 60 yaro ne rashin cikan hankali ya hana ka dan shekara 60 hankalinsa bai cika ba rashin sanin ciwon kai ya hana dan shekara 60 ciwon bai san ciwon kansa ba rashin experience ya hana dan 60 zuwa 70 bai da experience ne baka da wani uzuri gaba ga Allah akwai wanda shekarun ke da karanci ana iya bashi uzuri a wani wuri amma akwai wanda in shekarunsa suka kai iyaka babu wani hanzari da ya saura mafhum tayyib حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وانا حديثي يتي حدثنا احمد بن منيع حدثنا احمد بن منيع احمد بن منيع يا باب الاباري قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم يا باب الاباري قال حدثنا ايوب ايوب بن ابي كلاب يا باب الاباري an Nafi daga Nafi Maula ibnu Umar Ali ibnu Umar daga sahabi Abdullah ibnu Umar kana yace sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam nayi sallah tare da annabi tsira da aminci sun tabbata gare shi sai yayi raka'atai ne raka'o'i guda biyu qabla zuhur gabannin azhar wa raka'ataini da raka'o'i guda biyu ba'daha bayan azhar wa raka'ataini ba'da al-maghrib fi baytihi da kuma raka'o'i guda biyu bayan sallan maghriba a gidansa wa raka'ataini ba'da al-isha fi baytihi da raka'o'i guda biyu bayan isha a cikin gidansa wannan hadisi bukhari ya ka hadisi 937 raka'o'i nawa muka samu a wannan mun samu raka'o'i guda 8 a saurare ni biyu gabannin azhar biyu bayan azhar nawa biyu bayan magariba a gida 6 biyu bayan isha a gida 8 wannan shine a magana mafi inganci daga cikin mafi kankantar adadin raka'o'in sallolin nafila da ake ce musu as-sunan ar-rawatib sunnoni ne amma dawwamammu wato sunna ce amma dawwamammiyar sunna wacce take rattababbiya an sa mata hannu wato babu mai barin ta sai shagalalle babu mai barin ta sai shagalalle shine sunan ne sunnonin dindindin sunnonin yau da kullum sunnoni rattababbu wannan shine mafi kankantan adadin raka'o'i suna iya karuwa har 10 zuwa 12 amma abinda ake nufi wannan a hadisi na farko shine duk karancin lokaci kada a gagara aikata waɗannan sunnoni guda raka'o'i kaman guda 8 din ana iya kara har su kai 10 akwai hadisi a gaba da zamu karanta shi ma na ibnu Umar da ƴar uwarsa Hafsa radiyallahu anha ta kara masa da cewa ka kara da raka'o'i guda 2 gabanin sallar asuba saboda yana yin raka'a biyu kamar raka'a tayil fajr su ma suna cikin sunnoni ar-rawatib to kaga an samu 8 anan can biyun ya zama 10 akwai inda kuma aka kawo guda 4 gabanin ma azhar ruka zamu yi magana akan su insha Allah ta'ala wadannan ana kiransu sunan ar-rawatib ko kuma sunan al-mu'akkada wato sunnoni rattababbu ko sunnoni da aka karfafa su wadannan sune irin salloli na nafila da muke wasa da su sallan nafila na da fa'idodi da yawa da ba za su girgu ba na farko daga ciki idan aka samu tawaya a cikin sallolin mu na farilla cikin taimakon Allah a nafila da ita ake dauka a cika ta baka a irin kacaniyar duniyar nan wallahi sallolin mu na farilla na bukatan kuskurima suna da tsananin bukatan sallolin nafila don ai panel bitin din su saboda wanda zai tsaya yayi sallah ta farilla bai tuna wani abu na al'amarin duniya ba kadan kadan ne yanzu Urwatu ibn Zubair ibn al-Awwam ibn al-Khuwailid rahmatullahi alayh ya taba yin ciwo na yatsa kaman ciwon da ke kama da kakkare akai a gutsura yatsa ta sai kiyadda saboda ya lalata yatsa sai ake cewa iyalansa tunda ya kiyadda muna so a yanke yatsa in ji na kusa da shi in yana bacci ki bamu dama mu shigo sai kai a gutsura yatsa saboda barin ta hatsari ne sai ta yi murmushi ta ce ku yana bacci a yanki aka ce ta ce baccinsa ba zai a haka baccin ba mai nauyi ba ne a wani lokaci ake iya yanki sallah ya karbe ta ne ba ta ce sai dai yana tsaye na sallah inda yana sallah ana iya zuwa a guntule hankalinsa bai zo mai ake ba saboda al'amarin ya soma zuwa ga Allah kuma wallahi haka aka raba shi da yatsar sai bayan ya idar ya gane sai an yanke yatsar sa ka kwatanta da sallarka da Allah kan ni kwatanta da tawa no mu yi wa kanmu adalci aka kama yatsa a yanki amma gaba ɗaya saboda in sun tsaya sallah dukkan duniya suna manta ta ne gangar jikin ne physically yake duniya al'amarin su kwata-kwata ya bar duniya ko ba zuwa ga Allah saboda al-musalli yunaji rabba lokacin da suke ganawa da Allah babu wani abu na duniya da ke gifta tsakanin su so yana gina cin gana da Allah wake tunanin jikin su a duniya gaba ɗaya ya manta tunanin jikin amma mu yanzu ko kyankyaso ya shiga jikin mutum ai yana sani kai ko kuda yayi ƙara a kunnanka ko sauro ai kana sani amma su idan aka suna ganawa da Allah dukkan duniya 100% zuciyar ke barin duniya lahira take komawa kawai ta al'amarin sai su mai da shi zuwa ga Allah haka yau sallolinmu suke? Mu yi wa kanmu adalci, ba haka suke ba. A yanzu a mafiya yawan masallatai, ina da tabbacin sallolinmu shekara 15 zuwa 20 da ake lugudan karanta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah, wallahi sun fi sallolin mutane da yawa a yanzu kyau. Iya cikin janibin da yanzu aka yi wasa karantar da sallah amaliyyar a aikace, da malamai sun yi kokari matuka da gaske, da yawansu na babu dare babu rana wajen karantar da waɗannan salloli. Ga ɗan uwa malam Muhammad Awwal Albanin Zaria, Allah ya ji kansa, marigayi malam Ja'far Mahmud Adam, Allah ya ji kansa, su ɗan uwa malam Abdulrazak ya haifan duka. Akwai ɗan uwa da yawa da sun yi kokari matuka da gaske, wannan kawai misalai na bayar, amma a yanzu karantar da sallah aikace yayi karanci. Mutane da yawa in ka san za ka ga 15 years ago sallan su a da ta fi a yanzu kyau. Kuma kai ka tambaye kanka, in dai kana bin majalis na ilimi 20 years ago inda ake shayar da mutane madaras sunna, da Allah da sallanka a wancan lokacin da a yanzu wannan ya fi kyau? Ka tambaye kanka gani. Wannan yake nuna mana akwai bukatun mu ƙara waiwayan al'amarin sallah. Muna da bukatun nafilfili da yawa inda muka gajiya a farilla a cika mana da su, musamman irin waɗannan nafilfili da fiyayyen harita yadda wame yana sallatan su har ya bar rayuwarsa kullum a kan su yake waɗannan ƙoƙarin sallah. Haka sahabbai suka yi koyi da su, haka kuma yake sallatan su. Zai yi raka'a guda biyu gabanin azhar, biyu bayan azhar, biyu bayan magariba a gida, saboda wani lokaci bayan magariba yakan shiga gida, kuma ba irin yanzu ne da muke tafiya mai tsawo mu zo masallaci ba. Maybe wasu daga cikinmu nan daga gidansu zuwa masallaci ya kai kilomita 15, wani ya kai 30 daga nan, mai saukin wani shine mai kilomita 3 zuwa 5. Kaga ai ratan ya wuce, ka fita ka je gida ka dawo, kana iya nafila a masallaci. Amma shi lokacin ai ga gidan ga masallacin, tsakanin gidan zuwa masallacin duk inda kai taki 5 zuwa 7 ka shiga gidansa daga masallacinsa, kawai ki bai kai daga nan ka shiga banɗaki ba, kaga ai gidan a kusa yake. To wannan ya bashi damar in yi magariba sai shiga gida sai yi nafila, saboda ana so a rika raye gida da sallolin nafila. In ba a sallan nafila a gida, gidan sai zama kamar makabarta. Mafhum? Tayyib. Wa raka'ataini ba'da al-isha fi baiti, da raka'o'i guda biyu bayan isha a gidansa, shi ma in yi isha ya koma sai ya yi. Wani ƙarin bayani a nan kuma da zan ƙara shi ne, a waɗannan nafilfili ɗin malaman da suka karantar da mu, da iyayen da suka haife mu da kakanninmu, sun yi ƙoƙarin da a yanzu ba ma iyawa. Duk wanda ya tashi gaban babarsa, in dai tana da shekaru da yawa, ba wai babar tasa ita ma 'yar shekara 50 ne ko 55 ko 60 ba nan kusa-kusa, in dai ta kai 80 ko 90 a yanzu da take raye, ko ta koma zuwa ga Allah, ko ta kai 100, shi ya san ba ta wasa da nafila. Shi ya sa su a da magabatanmu, saboda ƙoƙarin nafilar, ita farillan da nafilan ma gwama su suke, in ka tambayi adadin rukuin sallah. Sai an zo bayani a maka bayanin, ka ce a zahara ka nan, sai ce maka 8, za a yi 2 a yi sallama, sai a yi 4, sai a ƙara 2 a yi sallama, ba ka suke faɗa ba? In ka ce isha nawa ne, sai da ce raka'a 7 ne, ya yi 7, ai 4 ne za a yi sallama, sai a yi 2, sai a yi 1, saboda shafa'i da wuturi. Asuba sai su ce maka 4, ai 2 a yi sallama, raka'a 7, sai a ƙara guda 2, shi ne sallar asuba da. Saboda tsabar dawwama a kai, su ba sa bambanta ma ɓangaren farilla da ɓangaren nafila. Mu kuma a yau, saboda tsabar mantawa da su, wallahi azim a nan mijewa ne a samu wanda ya yi sati guda bai sallar nafila ba. Ban ce ka nuna kanka ba, ban faɗa ba. Kuma a yau ne sauƙi ne ka samu wani tun jiya zuwa yau bai yi ko nafila da kaɗai nafila ba, bai yi sallar wuturi ba, bai yi raka'a ta alfajir ba, sannan waɗannan nafilfili babu guda ɗaya da ya yi. Mu abin da muka ɗauka shi ne farillan nan, ita ma muna buƙatar inda ake gaggautawa. Inda ana buƙatar inda limamin ma in biyu ne, mun san mai gilma wanda yake da gudu, yadda ka san jet a wani ne ga za a gama da wuri. Wato sallar ma a yi a nutsa, ba ma buƙatar ta. Wannan al'amar yake nuna mana fatiha, wai maimakon a ci gaba akwai ɓangarorin da baya ake ci. Mahaifan da suka haife mu maza da mata, ni dai ban san lokacin da naga suna sallah ba sa nafila ba. Duk yadda ake ce an yi nafila biyu gabanin azhar, a yi azhar sai a ƙara mai biyu. Duk wanda ya tashi gaban dattijuwa ko dattijuwa sun haka suke sallah. Mu ne fa yanzu zamani ya kawo, in kai kuɗin ba ruwanka sai ka ƙi ka shan ido kai fita a masallaci ba ruwanka, ko ba ka jin komai. Amma su ba sa fahimta. Mafhum? Abinda nake faɗa yana kama hankalinku? Wanda ya tashi gaban dattijuwa tuna haka? sai dai mutum ba gaban sai tashi ba zai tuna cewa haka su suke sallah shi yasa a mafi yayawa waɗanda suka rigaye mun nan muna iya fin su karatu amma dai ba mu fi su biyayya zuwa ga Allah ba karatu ana iya fin su amma bauta zuwa ga Allah gaskiyar magana ba a fi su ba kuma qualities da virtues na addini da muka sani zaka fahimci ba za ma ka iya kwatanta kanka da mahaifiyarka ko da mahaifinka ba misali kaman kyauta zuwa sadaka duk wanda ya tashi shekara 50 45 40 55 ya san yakan zo kofar gida ya ga bako ya ce naga wani dattijo da ita a kofar gida a sauko maranto a zuba mai a ce kai masa ba a san waye ba ba sai an san waye ba ake bayarwa dana ciki na biyu zumunta a yau iya cikin abu mai wahala mu dai tashi takanna ta Abuja ko ta garin sai tafi kauye zumunci haka kawai yaje dan yayi zumunci duk waɗannan su ba su da fake in ka tashi gaban datta ko rashin lafiya ne ba hana su zuwa zumunci rasuwa ne a'a haihuwa aka yi sai an je barkatu ba barka sai da je barkatun saboda rashin lafiya sai an dare ta da jar kuma jibi ma za ta koma an yi wani ko ba ta da aya ba ta da hadisi kawai karin magana ne zumunci a kafa yake kawai shi tarke kuma shi za ka gaya baka kuma kai ga ayoyin ga hadisan amma kana bukatan karin magana kuma mai karin magana fi ka aiki ai ka san matsala ta auku Allah ya sa mu wanye lafiya wadannan abubuwa duka na kan faɗe su ne don mu riƙa gyarawa kullum ya dace yau ya fi jiya ne gobe ya fi yau amma in aka waye gari a wani ɓangare jiyanmu ya fi yau shekarun jiya ya fi jiya to al'amari ya lalace Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya zaka wannan hadisi ya kawo raka'a guda takwas akwai hadisin Aisha radiyallahu anha da ya kawo ana iya raka'a guda hudu gabanin sallar azhar ma daga cikin ma'abota ilimi a kun da suka dauka me haka kuma in mutum ya zo ya zauna daga nesa mana ai ba dole sai a zo in dai ba fara mutum ba sai ya zo ba ai yana da wahalar sha'ani idan hadisin da ya kawo raka'a hudu idan mun zo kansa za mu yi jam'u baina kuma insha Allah حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين تطلع الفجر وينادي المنادي قال ايوب اراه قال خفيفتين wannan hadisi ya zo daga Ahmad ibn Mani qala haddathana Isma'il ibn Ibrahim qala haddathana Ayyub ibn Abi Kilaba an Nafi mawla ibn Umar an ibn Umar daga Abdullah ibn Umar qala yati haddathatni Hafsa na la Hafsa ta bani labari anna Rasulullah lalle manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi kana ya kasance yusalli yana sallatan raka'atayn raka'o'i guda biyu hina yatlu'u al-fajr lokacin da al-fajr ke ketowa wa yunadi al-munadi lokacin da mai kiran sallah yake kira hayya ala salah wannan hadisi ibnu umar yace hafsa ta ce me alakan ibnu umar da hafsa ya'yan gida ɗaya ne duka ya'yan sayyidina umar ne radiyallahu anhu umar ibn al-khattab hafsa bint umar da abdullah ibn umar مفهوم طيب شيء ابن عمر كان حفصة إذا حفصة أورنت في أيها لسا يا أوريت دقا بايا وقت سيدنا عمر إنا سن أورنت إذا سيدي سامو سيدنا عثمان سيدي مسا أريد إن شئت أنكحتك أنكحتك حفصة إذا كان سوزان أورن مكان إعتا حفصة فما كسى عثمان ليال ورجع وقال لي بدالي ألا أتزوج sayyidina Usman yaje bayan kwanaki istikhara sai yace ya bayyana gare shi cewa istikhara din ya hakura da yin aure a yanzu shi yafi kaga tun zamanin sahabba idan za su yi aure ana istikhara so kai ban za ka yi aure ko za ka je kan garin karaye kai gaisuwa so sai ka ba wa Allah zabi ke ma idan za ki yi aure sai ki istikhara an gane da karaye ko ba sai na yi dogon bayani ba kar kusa ni a rikici ni ma to me ke faruwa sai da yace masa ya istikhara ya kaman ya bayyana gare shi babu nutsuwar ya aure sai sayyidina Umar ya ce babu damuwa ba komai sai je jan sayyidina Abubakar sai yace masa in kana so zan aurar maka da yata Hafsa sayyidina Abubakar bai bada amsa ba shi sai ya shiru sayyidina Umar ya ji zafi da sayyidina Abubakar ya bashi amsa ba radiyallahu anhu amma zai da sayyidina Uthman ya bashi amsa duk da amsar ba sai tsammani ba ta masa tunda akalla dai ba a shiru ba wannan ke bayyanawa in aka nemi abu a wajen ka kai bayani a ka bada hakuri shi yafi sauki da kamar mutum yana tsammanin wara buka garbi ya gino ma don zakka ba zan taɓa malamanmu ba to me ke faruwa bayan lokaci sai annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya zo yana neman auren Hafsa binti Umar radiyallahu anha sai ya aure ta bayan an yi auren sai sayyidina Umar ya samu sayyidina Abubakar ya samu sayyidina Umar radiyallahu anhuma yace maybe lokacin da ka mun maganan auren Hafsa ban baka amsa ba mai yiwa ba ka jadi wai wallahi ban jadi ba na ji takaici sai yace gaskiyar magana abin da ya faru ban baka amsa ba fiyayyen halitta ya gaya mun a kunni na cewa yana son aure Hafsa ni na ce zan yi nema tare da shi gaskiya ban yi adalci ba sannan kuma na gaya maka yana son da tunda bai ce na faɗa ba kuma na faɗi sirrin da bai dace ba shi yasa na samu kaina tsaka mai wuya in na ce ba na so ban yi adalci ba don ba da gaske ne ba na so ba in na ce akwai wani mai so zan sa kai ta bincike in na ce fiyayyen halitta iya santa na faɗi sirrin da bai dace a faɗa ba sai na samu kaina tsaka mai wuya na gwammace gari mai shiru idan abin ya faru ya wuce to ya zama ba sirri ba to sai na baka labari shi ne nake baka labari yanzu nake baka hakuri to shi ne fiyayyen halitta sai ya aure ta to yanayi na mata duk da ta fito a babban gida ta auta shiga babban gida gidan babban sahabi ta shiga gidan annabi sannan wanda ci gaba ta yi duk da haka amma duk da haka da aka dan samu sabani akwai dan da fiyayyen halitta zai rabu da ita Allah ya ce masa a'a aka turo mala'ika Jibril ya ce masa kar ka rabu da ita innaha sawwama wa qawwama akwai ta da kokarin azumin nafila kuma mai kiyamul laili ce sannan kuma tana cikin gimbiyoyin ka aljanna to ba wace ka sake ta Allah ya hana kada a rabu saboda tsabar kiyamul lailin ta da azumin nafila kuma ita ma gimbiyar ka ce a cikin aljanna aka annabi ya zauna da ita to shi yasa matar su haka kowa da daraja nana Khadija tun yana cikin kunci nana Aisha ga irin falalar Farid akan abinci da ya yi mata hadisai da dama to iyalansa kowace ya kalli akwai wata falala da aka yi idan nana Aisha ta ce ni ya aure ni kaza da kaza nana Hafsa ni kuma yar kaza da kaza ita kuma nana Zainab sai ta ce haka ne duka kuna da daraja amma mu labarin mu shine ni aure na da shi ku iyayen ku suka daura muku aure a gida ni kuma daga saman sama ta bakwai Allah ya turo auren to da haka ni wakili na din a cikin mala'iku ne waliyan mala'iku ne sadakin auren Allah aka yi to kowace da falalarta wannan da mai falala ne ko to kowace da falalarta amma akwai wanda falalansu ya fi fice a wurinmu shine kamar nana Khadija nana Aisha saboda hadisan da suka zo su kuma abin da ya kara musu daraja nana Khadija tun bai da shi ta aure shi kuma ta yi hakurin jarrabawa wannan kuma yar gidan sayyidina Abubakar ne radiyallahu anhu as-siddiqa bintu as-siddiq ta zama dattijuwa yar dattijo kaga ai a babban gida ta fito da shiga babban gida haka ita Hafsa bintu Umar babanta sune manya-manyan sahabbai da mun sune majalisin fiyayyen halitta din sallallahu alaihi wa sallam sune bayin Allah da shedan ke ganin su ya canje hanya idan ya gan sun akwai sarrin da zai kwana yakan yi kwana in babu kwana sai ya ribal amma in ya samu irin mu a yanzu kuma sai ya kwaga hula ya sha iska ko Allah ta'ala ya kare mu daga shedan to shine Ibnu Umar yace nayi bayanin cewa yan halitta yakan yi salloli rawatib raka'a takwas sai Hafsa ta ce a kana yusalli raka'ataini fa yana sallar raka'a guda biyu shine yadlu al-fajr a lokacin da al-fajr ke fitowa lokacin da al-fajr ke fitowa to a lokacin kuma yake sallah sallallahu alaihi wa sallam mafhum tayyib wato ne shine raka'ata al-fajr in ka tara wannan da wadancan ya zama raka'a nawa goma shine wa yunadin munadi daga an yi kiran sallah na biyun nan wanda na fitowan al-fajr ko take sai ta ce nafila raka'a biyu wannan hadisi yana da inganci kamar yadda ya zo a cikin talhis na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi Abu Abdurrahman a shafi 153 sune raka'atayil fajr kuma yadda ya tabbata a sunna in an tashi ana karatu mai sauki ne a cikin su shine za a yi raka'ar farko kamar ita na Aisha radiyallahu anha tana ga Fatiha kadan akai a raka'ar farko da na biyu yayi idan sannan Abu Hurairah na cewa iya da kyau a raka'ar farko a ƙara kuliya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu a ƙara kul huwallahu ahad wannan shi yake karfi a bangaren isnadi da dalili cewa a raka'ar farko in kana raka'atayil fajr kai fatiha alhamdulillahi rabbil alamin sai ka ƙara kul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu sai kai alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ƙarshe kuma kai kul huwallahu ahad wannan shine abin da ya tabbata ake yi kuma an zo sallan ba a tsawaita ba sai akai ka tsawaita kai tare rakatu ba ana yin su a cikin dan takaitaccen lokaci ne sai a garzaya aje masallaci ayi sallah idan mutum yayi su sai zo masallaci samu liman bai iso ba kuma za a jira me zai yi a masallacin kuma zai iya yin tahiyyatul masjid gaisuwar masallaci zai iya raka'a biyu sai ya zauna kuma ya jira liman mafhum tayyib wannan ya tabbata a sunna insha Allah ta'ala ana iya yi kuma yin raka'a tayil fajr sannan ayi sallar asuba a dora akai iya daga cikin ayyuka da suke da matukar farala a musulunci suna daga cikin abubuwan da idan kai su insha Allah ta'ala Allah yana kare ka dukkan sharrin da za a kulla maka a cikin wuni din kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai da gaba wallahu ta'ala حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن فزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي غداء ولم أكن أراكما من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يضع كن تلخيص نشيخ محمد ناصر الألباني رحمة الله عليه شافي الذي دهم سنده لتي وإثناد سئن ذن تتشيني حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد يا باب الأباري قال حدثنا مروان بن معاوية مروان بن معاوية يا باب الأباري عن جعفر بن برقان لقى جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران daga maimun bin mihran an annabi an ibn umar daga ibn umar kale yace hafistu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na haddace daga wurin manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi 8 raka'at rak'o'i guda 8 wanda muka yi bayani a baya raka'ataini qabla adh-dhuhri rak'o'i guda 2 gabanin ayi azhar wa raka'ataini ba'da adh-dhuhri da rak'o'i 2 bayan azhar wa raka'ataini ba'da al-maghrib da rak'o'i guda 2 bayan maghriba wa raka'ataini ba'da al-isha da rak'o'i guda 2 bayan isha qala ibn umar radiyallahu anhu yake cewa wa haddathani hafsa yar uwata hafsa ta bani labari bi raka'atayn ghada da kuma rak'o'i guda 2 da ake yi da safiyan safiya sune sallolin raka'atayn fajr din kenan saboda ana daga alfijir ya fito to gari ya waye a ka'ida kenan shine wayewan gari sai ce walam akun arahu ma min annabi sai dai ni ban gansu ido da ido na ba saboda ba a waje yake yin su ba yana yin su ne wanda ba mai ganin wannan lokacin sai wanda ke gida tare da shi wannan kuma iyalinsa ne don haka duk abin da yake yi a gida ta sani duk wani mutum sirrinsa a gida ba wanda ya sani kamar iyalansa in an ce iyali matarsa ko matansa da 'ya'yansa sun fi kowa sanin rayuwar mutum a cikin gidansa sai kuma waɗanda suke da alaƙa da shi da ke iya shiga inda yake fita ko wasu masu masa hidima ko abin da ya kama da wannan su ma suna iya sanin sirrin mutum fiye da kowa idan hidimar ta ba su dama su je wurin da yake keɓantuwa ya kwana ko abin da ya kama da wannan so wannan yasa shi Ibn Umar duk kwaɗayinsa na sunna bai san wannan rak'o'in ba cewa ana yin su yana faɗar raka'a 8 sai yake kabar 2 8 na kai da duka yana yin su amma akwai ƙarin 2 wanne sai tace guda 2 gabanin asuba a ina ita ce a gida sai yace to ai ban sani ba ina bayani kan abin da na gani a waje ne amma ita tunda iyalansa ne ta yi mai ta sani shi yasa wannan yasa ko a gida ne a yawaita aikin alheri duk abin da uba yake a gida yara suna ganin suna koya in kana daukan waya a gida kai assalamu alaikum wa rahmatullahi dan ka dauka sai ka jira assalamu alaikum in ka daga ka ce hello hello sai ka ga yaro karmi na hello 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 haka ji saboda haka ji baban sa yake shi yaro bai da role model da kai babansa da mamarsa duk abin da kuka yi shine sunna kuma in yaro kai shekara 3 4 ko 5 kana fara zubi ta mallar zai gane ana kiranka assalamu alaikum Allah kana gida ne ba ta gida ai ba ta nan ban dawo ba ai ina can hanyen yanya muna wani dan zama ne shi kuma yaron ya kanka kai yanzu a cikin gida da yake sai zai ce babe sai yana yanya ko ba ga shi nan fa gida to kaga yaro tun yana karami an fara kai masa zuki ta malle kuma ya fahimci babansa in ana maganar dakkawa iya da matsala ka faɗi gaskiyan a'a ba zai yanzu in ganku ba akwai wani uzuri da ba zai yi ba a yi hakuri amma ba sai ka yi ƙarya ba ita gaskiyar ka faɗe ta ba buƙata ba sai ka tsaya bayan ina kace ba gaskiya ba zai yi ba ina cikin wasu hali ina cikin wasu abubuwa a yi hakuri sai dai daga baya kawai ka faɗi gaskiyar ita gaskiya an ka faɗe ta ka huta kar ka yi ƙarya a kan rayuwa ba a yi ba dole ba wanda ya zama dole ya kira ka cikin dare ka fita in ba ka da hali ba shi hakuri a yi hakuri ba zan iya ba saboda wasu uzurruka shikenan uzurin bai shafe shi ba kai ya shafa ai waje annan laila libasa ne kai da iyalin ka kake banta ba dole sai wani ya sani ba ka bugata sai ka tsaya kana ƙarya ka faɗi gaskiya ba dole sai ka yi disclosing a wani hali kake ko ina kake ba duk ba bukata kawai ina ba da hakuri a bari zuwa gobe idan zai lokaci kaza shikenan dan huta amma ka zauna kan abin da ba dole ba ka yi ta ƙarya in kai ƙarya dai ba ka kara ƙarya sai ka kara ƙarya in ji Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri yace in kai ƙarya dai za ka kare sai ka yi ta biyu in kai ta biyu ba ka kare sai ka yi ta uku in kai ta uku ba ta karuwa sai ka yi ta hudu da haka kai mutum ya zama maƙaryaci mai gidan sama saboda iya ta kara kowace yana kara hawa ɗaya a gidan samansa na ƙaryar to yasa kawai faɗi gaskiya shi yasa Sa'adu Zungur Allah ya ji gansa yace in za ka faɗi faɗi gaskiya komai taka dama kariya ita gaskiya ana kinta amma na lokaci ne duk yadda aka yi kafa da gaskiya da karshe take mafita amma ita ƙarya lokaci take da shi ba hauke ce fure take ba ta ɗaya to gaskiyar magana ƙarya yanzu furen ma ta daina yi a da ne ma take furen yanzu ba ta furen Allah ta'ala ya kare mu Allah ya karya ƙarya ya kuma taimaki gaskiya a ko'ina take na'am sannan banda wanda akwai hadisi na Muslim hadisi 730 da ke da alaƙa da wannan cewa annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yusalli arba'an qabla az-zuhr yana iya raka'a guda hudu ma gabannin azhar thumma yakhruju fa yusalli bin nas fito yi wa mutane sallah wannan hadisi iya Muslim hadisi 730 ne to an samu yana iya guda hudu gabannin azhar wani lokaci sai biyu a cikin gidansa gabannin azhar sai ya zo masallaci yayi biyu sai azhar sai yayi biyu a masallacin sai kuma ya koma gida ya kare biyu bayan azhar da so ala ayi halin wannan adadi da aka baka mafi kankanta ne biyu 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 wani lokaci ana kara zuwa ga hudu so sai wannan fiska wani lokaci wannan fiska amma dai duk hidima da ake ciki matukar ba kan tafiya kake ba ayi kokari a rika yin sallolin nafilan nan a dage a rika yi mu zama kamar iyayenmu da kakanninmu da ba sa wasa a kai ban san me yasa wata kila ni na fahimta ruwan ko dan mu mun tashi gaban dattawa da su shekaru suka ja ne ni har gaban kakata na zauna duk wadannan abubuwan ina ga ana yin su kuma ina kiyayewa ban ni ban ba na ga lokacin da suke manta mu ne yanzu ake share sallolin nan ba amma su ba sa sharewa sallan walaha ba sa bari fa su a lokacin ma sun ce sallan tsofi ne mu kuma sai muka ji daɗi saboda na tsofi ne bai shafe mu ba ko aka zo aka ware musu wani azumi aka ce azumin tsofi saboda su sun fi mu ibada kuma sai ka ga tsoho yana yi shekararsa 85 zuwa 90 sai ya azumci Shawwal ya yi Sha'aban ya yi Ramadan sai ka ga ya yi doro daga ya gaba kuma wallahi wahala aka ba shi ba dalili shi azumin Ramadan fa tsoho ba zai iya fa mai dace ya yi kenan gari ya waye karfe 7 sai ya shiga cikin dan akurkinsa ya zauna sai a kamar kunu mai dumi sai ya yi suhur 7 na safe can wajen karfe 1 in ya ji yana bukara sai a kawo masa wani tuwo mai dan dumi mai laushi-laushi sai ya yi buɗe bakinsa sai ku ciyar masa ko 'ya'yansa in babu hali ciyarwa ma ya faɗi amma mu saboda tsabatar ko wai wata ibada wai sai mutum ya tsufa karamar azumi tun yana 15 yake guda 30 ko 29 san da ya kai 80 wai sai koma yana yin 90 ko 87 haba jama'a haba ai ba ya dalce ba ai dattawa su shari'a ɗauke musu take haka wannan azumi na tsofi gaskiya bai da asali ne mai littafin السيفون نازل للسيف القاتل للنزاع فكرنتها بيد أصلي su sauki ake ba su a lokacin da aka tsufa inda akwai wanda za dora wannan azumin sai a ce azumin matasa matasa mu da ba su da aikin komai sai wuni a falo yana da kunna AC ka taba jikinsa ga dukkan ma a fice aka dauko shi wannan sai da ke dora azumin matasa inda ma akwai shi amma sun yi sa'a tunda shari'a ba ta dora musu ba to kenan sun tsira ba za mu kirkiro abin da bai da asali ba sun huta amin ya hayyu ya qayyum so da haka wannan yana da matukar muhimmanci mu rika yin su banda wannan akwai hadisi na Muslim hadisi na 728 da annabi tsira da aminta sabbata gare yake cewa ma min abdin muslim yusalli lillahi kulla yawmin ashara sintai ashar raka'a illa buniya lahu bihinna baitun fil janna babu wani musulmi da zai rika yin sallolin nafila daidai guda 12 a wuni face an gina masa gida da wannan rakoi din a gidan aljanna Allah zai gina masa gida na musamman a gidan aljanna dalilin wannan nafili da yake sallata rakoi guda 2 guda 12 a wuni da dare wa zai iya ga musu zaka iya yi hadisin ummu habiba bismillah na'am rakata al-fajr raka'a biyu biyu gabanin azhar biyu bayan azhar 6 biyu bayan magariba 8 biyu bayan isha 10 sai wannan gabanin azhar ana iya yin hudu bayan azhar biyu nawa sannan bayan magariba biyu bana ji kuna yarda kuna tsoro bayan isha biyu gabanin asuba biyu wannan su ne a cikin magana mafi inganci wanda ya dawo wajen yin su ana gina masa gida da su a cikin aljanna dukkan rakawa a ɗaya wani special block ne da za a je a gina maka wani mansion a gidan aljanna ka je ka more sai ka dage ka yi ta yi in ka fara ka bari sai ka je ka samu gidanka aljanna an gama gina ba rufin kaga aiki ya jiga go gara ka yi plaster a yi fenti a saka isin aljanna a hada ma kayan alatu na aljanna iyaka da za ka je ka more ko ba ka son morewa Allah ya ji kankana rayu ya ce shi dan giyan aljanna zai zama kai me za ka zama ni kun san me zan zama aljanna Allah kai mu ba zan gaya muku ba yau shi dai ya ce zai zama dan giyan aljanna giyar duniya ba mu sha ba ni ban taba ko sun suna ta ba ina taba ganin giya ta duniya mafi kusancin da ta zo da ni a duniya shine kana cikin jirgi a zo ana raba abinci wani yana son giya wani na son ruwa to ni ruwan ko kusa da giya aka aje shi bana daukan sa duk ruwan da muke makwabta da giya ba ni bana bukata wani lokaci idan abun ya motsa mulkin ya motsa a jirgi sai in ce sai an ji an kawo ruwan da ba kan tarin giya me zan ce yana kusa da giya ni ba zan sha wannan ba mu nuna mu kiyayen mu na jiyan na hakika ne shi abin da ya makwabci giya ba ruwan mu da shi ba irin la'antar da fiye halitta mata mu ai mu mabiyansa ne sau da kafa so duk ruwan da ya zo kusa da ita ma zai mu ce mu ba za mu sha ba wanne yake so ce a je a dauko mun ruwa na musamman da bai zo kusa da giya ba sai shi za a dauko ba kana shan abu yana wari abu aukin shi kana jina hamami wani kuma shi yake shawai da kudinsa shi yasa sahabbai manyan sahabbai irin sayyidina Usman su tun a jahiliya ba su sha giya ba a jahiliya ma su ba su sha ta ba ya ce ka sha abu hankalinka ya tafi hankalinka ya tafi ai akwai al'amuran da in kana da baya ma bai dace ka yi ba Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya waɗannan raƙoƙi ɗan uwa da Allah mu dage mu riƙa yin su ba fa muna karanta ne don a ji labari ba kullum mu ce mun yi shamayil an tafi abinda nake roƙo daga yanzu in ka tashi bayan isha sai ka fara da na bayan isha din ba wani wanda za a kai aikin a bashi ladan naka ne fa kuma ita rayuwar na fa ba tabbas yanzu akwai wanda an yi karatu da shari'a da satin da ya gabata me iya wani yau baya nan ya rasu ko ba wanda ya san ajalin sa ko ni ko kai ko su babu wanda ya sani mutuwan nan tabbas ne yasa duk qur'ani ba inda Allah zai tsaya maka wai wallahi zaka mutu ha ba to akwai wanda bai tsaya mutu bane ai practical ne mutuwa kuma mutum yace ba za mu mutu ba inda kace ina kakansa na goma ga babansa ga kakansa ga kakan babansa ga kakan kakansa ina kakan kakan kakansa muje na goma waye yake da wannan shi qur'ani abinda ke rantsuwa shine fa bayan mutuwar akwai wata rayuwa akwai hisabi akwai wata rayuwa kuma akwai sakamako nasara kaga sakamako su ne irin waɗannan ayyuka na alkhairi shi da zai samu nasara Allah ta'ala ya samu wani lafiya حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك قال فقلنا من أباك ذلك منا صلى فقال كان إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الأثر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل الأثر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين wannan hadisi yazo a cikin silsilatul ahadithi sahiha na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi hadisi 240 cewa hadisi ne da yake ingantacce afwal hadisi hasan ya kira shi hadisi ne da yake mai kyau hadathana Muhammad ibn al-Musanna Muhammad ibn al-Musanna ya ba mu labari qala hadathana Muhammad ibn al-Ja'far Muhammad ibn al-Ja'far ya ba mu labari shine gundar qala hadathana Shu'ba shine dan Hajjaj daga baban Isaka daga Asim bin Zamra ya kulu yace sa'alna aliyan wato mun tambayi sayyidina aliyu an salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min an-nahar akan sallar manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi min an-nahar da rana ya yake nafilfilin sa wannan tambayar na nuna mana yadda tabi'ai suka damu da sahabbai da neman ilimi don su bauta wa Allah shi yasa Asim bin Zamra yake tambaya hada yadullu ala hirsi sahaba lil ilm wannan iya nuna mana sahabbai sun damu da ilimi ala hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kokarin sanin shiriyar annabi tsira da aminci tabbata a gare shi sun damu su sani sukan yi tambaya don su yi aiki ne ba don su ji labari ba so da ka dukkan da zaka yi tambaya kai tambaya don ka sani ka bauta wa Allah mafhum tayyib sai sayyidina ali radiyallahu anhu yace innakum la tutiquna zalika gaskiyar magana ku ba za ku iya yin yadda manzon Allah yake sallolin ba iya nufin ba za su iya ba iya nufin ta bangaren yadda yake dawama akai na biyu da bangaren khushu'in sa yadda tsoron Allah yake bayyana da yadda yake cika sallah din idan yana yin ta da yadda yake kokarin kiyaye lokacin ta zama very consistent akan lokacin ta wal inaya biha da yadda yake kokarin bibiyar lokacin sadi sada iya duba lokacin nafila kada yazo ya wuce yadda ake kirda dan farilla haka yake kirda dan nafila to ya farillan kuma kenan shi zaki ta ba za ku iya ba yadda ya damu da ita yake kyautata ta yadda goma akan ta yake dakon zuwan ta yace ai ba wanda zai iya wannan sai dai ku ko harkanta فقلنا سي muka ce man azalika zalika minna salla eh haka ne amma muna fadayi a cikin duka cikin wani wanda ya ga zai kwatanta sai ya kwatanta wanda zai iya yayi kokarin sa koda ba mu yi dai 100 ba za mu samu dan 80 ko abun da ya kama da haka cikin 100 ai an ci riba shine man azalika zalika minna salla qala yace kana idza kanat ash-shamsu min hahuna idan rana tana tanan wurin shine al-mashriq mafitan take nan ko sanan gurin idan rana tana tanan mafita ka hayatiha min hahuna inda siffanta zai zama idan tana nan gurin wajen faduwa wato a lokacin da ta fito girman ta kamar lokacin da za ta fadi ya rana take girman ta fito tana girma lokaci ɗaya ne ko kuma a lokacin da girman take fitowa girma take kadan kadan ko tana girma lokaci daya na'am kadan kadan in za ta fadiya take faduwa tana faduwa kadan kadan abin da yake nufi shine fitowanta da faduwanta yana kama da juna za ta fito daga wani dan percentage tana karuwa 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 har ta cika a sama in kuma tana faduwan to tana raguwa ne har a daina ganin ta to shine wato siffar fitowar da siffar kare wanda suna kama da juna to shine yace idza kanat ash-shamsu min hahuna in ta fito tanan al-mashriq ka hay'atiha asiffata min hahuna inda take kaman a wancan wurin lokacin faduwar ta inda al-asr lokacin al-asr shine wato siffanta lokacin al-asr ta fara kokarin faduwa a wannan lokaci manzo Allah yakan yi sallan walaha mun fahimce nan da kyau shine lokacin da kwatankwacin time da za a yi da asar ka duba girmanta to lokacin da rike da kaman wannan girma a lokacin fitowanta to shine lokacin sallan walaha raka'a biyu wato yadda za a yi la'asar inda al'asar to wannan girman amma ana fitowa to shine sallan walaha wato idan tana karuwa da kadan kadan da ta iso tana fitowa sai ta kai 25% sai ta zo har tsakiya sai ta kai 100% to in tana raguwa ta daka man 25% kadan kadan to shine daidai lokacin walaha lokacin la'asar an yi reverse din girmanta opposite din to shine lokacin walaha me yasa akai ta wannan wahala saboda babu agogo yanzu inda yanzu ne kawai mu sai mu ce ma za ka fara kaman karfe 7 ko da kwata zuwa karfe kaza sai a baka lokacin agogonce amma a lokacin babu agogo shi yasa suke shan wahala wajen lissafi wani lokaci fa za a cika kwarya ne da ruwa sai a yi ɗan ƙaramin huji yana ɗiga-ɗiga sai a yi wata alama idan ya zo daidai a zahar sai a ɗan keta cikinta za a ce to ga lokacin azha iya ɗiga-ɗiga ana kula da lokacin ya zama wajen la'asar sai a ɗan sake yin alama sai a ce to daidai la'asar kenan da ɗirgar ruwa a cikin ƙwariya ake kula da inda ya zo daidai a zahar ko la'asar kana iya mamaki rana ba za a ce maka akwai lokacin garuruwan da ma babu ranar gaba ɗaya yanzu fa a duniya akwai wuraren da rana ba ta fito ta yi wata guda ba ta faɗi ba ko baka san akwai haka ba ai mu muke da time ma mai ɗan fasali shine dare da ranar awoyin suna kama da juna amma sai ka je ƙasar da za ka gani dare a yi awa 21 ranar awa 3 ko kuma a yi rana awa 21 sai a yi dare awa 3 kuma duk a ƙasa ɗaya na yi karatu a ƙasar da na zauna wani lokuta idan muna sallan muna azumin ramadan muna kai karfe 11 na dare ba mu sha ruwa ba 11 na dare ranar ba ta faɗi ba muna jira a sha ruwa kuma karfe 2:30 zuwa 3 an riga an yi asuba akwai lokutan da ana magariba ake kurban ruwa ana shan ruwa 15 minutes ne tsakanin magariba da isha minti 15 muke samu kawai a wurin za a sha ruwa a yi magariba a ɗora isha kuma idan kai ishan da gagga sai ka shiga gida saboda in kai wasa tsakanin isha zuwa asuba bai kai minti 60 ba zuwa asuba ba wai bane ni na yi azumi yasa ka san Bahaushe ce wai tafiya mabuɗin ilimi yanzu wani duk tunaninsa a duniya nisan kiwonsa shi ne Abuja wani ma bai taɓa zuwa Abuja ba ko lasu gani ya turo mun saƙo aka rama kallon ina sha'awar Allah mun hanya na zo Abuja na sai Allah sarki shi roƙon da Allah yake wa Allah kenan Allah ya kashi a kuma haka ne fa haka ne yanzu ka je kawai ko wani bai taɓa sanin ma ina hanyar Abuja take ba in aka ce zai zo Abuja tun gari ya waye baya iya bacci saboda yanzu ina zai fara ina zai nufa yayin zai yi kuma haka ne Allah ɗaya gari bamban ko to shi yasa suke shan wahalan wannan kwatancan mafhum tayyib sannan yace wa idza kanat ash-shamsu min hafuna idan rana ta kasance min hafuna lokacin fitowar ta nan wurin ka hay'atiha min hafuna inda zuhur inda take da kwatankwacin girman ta lokacin sallan azhar shine qabla az-zawal kadan shine qabla az-zawal kenan ko gabanin zawali salla arba'an manzo Allah kan yana tira raka'a guda hudu da yawa daga cikin magabata suka ce shi ake kira salatul awwabina ai mun san wannan sallah ko salatul awwabin sunan sallar kenan salatul awwabin shine ana yin ta qabla az-zawal salatul duha, akwai salatul ishraq, duk ai mun san su ko? In ba a sani ba, a ce ba a sani ba, kar ka ce wani na'am. Za mu shiga salatul duha nan gaba, akwai ishraq, akwai salatul duha, akwai salatul awwabin. A tsakanin su idan ka hada suna iya kaiwa raka'a takwas. Ishraqi rana fitowa kai nafila raka'a biyu. Daga baya ka kara raka'a biyu salatul duha shine lokacin kaman opposite din lokacin la'asar. Rana gabanin ta yi zawali, gabanin ta zo inda za ta yi zawali tsakiyar sama, sai kai nafila raka'a hudu salatul awwabina. Duka idan aka tara su general ne nisa ake musu salatul duha, ana iya gaya musu haka. Amma in ka rarraba kowanne sunanta daban, sai za ka ce salatul duha abin da ya tabbata a sunna. A hadisai da yawa shine an samu yayi raka'a takwas. To irin waɗannan ake tarawa sai ya bada wannan ma'ana. A hada ishraqi da salatul duha da kuma salatul awwabin, sai ka hada su ga kai guda takwas. Sallan walaha. Idan dai mun zauna da dattawa, to mun san kuma wannan sallar ba a fashi. Sai dai dattawan zamani a yanzu shine za su yi. Amma dai mu shekara a 30 40 har da yan kai, wallahi mun tashi mun ga iyayenmu da kakanninmu ba sa wasa da waɗannan. Shi yasa nakan tuno waɗannan rayuwar good nostalgia ne. Gaskiya ta Allah shi ne cewa duk inda mutum ya waye gari bai kwatanta irin zaman da ya da iyayensa da kakanninsa, zai yi asara. Zai yi asara. Yana da wahala mutum ya wuto ya ce shi a yanzu ya fi babansa da taku da gaskiya da amana. Yana da matuƙar wahala. Kana iya finsa kuɗi dai a yanzu ko da sabuwar motar shiga. Sannan kana iya finsa da iya gaye duka za ka iya finsa. Amma when it comes to zumunci da jarinta da ibada zuwa ga Allah da haƙuri a kan jarrabawa, wane mutum? Sai dai mu yaudare kai. Iyaye fa sukan tashi guda huɗu ne a gida ɗaya, mata huɗu. Banɗaki da ake sharing, kitchen da ake sharing. A ɗakin nan idan aka yi tari wannan ɗakin na ji. Kuma haka zauna aka yi haƙuri da juna. Kuma lokaci amfanin gonan ma sai an sussuke shi. A surfa, a daka, a dafa. Sannan ba mai musu wanke-wanke ko shara, su suke yin komai. Kuma a maka wanka ka tafi makaranta ka dawo, a maka wanka ka koma Islamiyya, ka zo ka ga gida tantan an share shi, kuma ita kadai take yi. Ko babu wanda ya taba yin complaint. Yusalli qabla adh-dhuhr arba'at, yakan yi raka'a hudu gaban nan azhar kamar yadda muka fada a baya. Wani lokaci yakan yi hudu gaban nan la'asr, yana cewa rahimallahu ra'an salla arba'an qabla al-asr a cikin hadisin Ahmad, hadisi na 2440. Yafsilu bayna kulli raka'atayn bit-taslim, yakan raba tsakanin raka'o'i guda biyu da yin sallama. أسأل الملائكة المقربين والنبيين أكم ملائكو مكسنتا النباوة ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين لون دي بيو بايرس لغتهم مؤمنين دم مسلمين ونشين سلم الفتاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أعلم.